الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاتر قوات الربيع الثاني ijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 17 ga watan 1 shekara 2017. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan podio inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba. Kamar yadda aka sani, mun sunnanta cewa idan wani dalili ya sa da ya tafiya na dan dauki lokaci bana gari ban dawo ba, to in na dawo za mu dauki wata matsala dai da abin da yake faruwa sai mu tattauna akan ta kafin mu dora mu ci gaba da yin ainihin wato karatu. Mun yi karatu cika guda uku. Karatu na farko mun yi shi da taken asbabul inhira, sababin da yake wato faruwa mutane su karkaci su bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar Litinin da na dawo, wanda muka yi a masallacin Malam Khamis Al-Misri. Sannan mun yi karatu ranar Juma'a mai taken maulidi yana da alaƙa da san annabi ko koyi da kiristoci ne. Sannan mun yi karatu ranar Litinin zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci. Yau kuma da izinin Allah za mu yi karatu mai taken rikicin addini a jihar Kaduna, laifin nasuwaye kuma daga ina matsalar ta taso. Abu na farko da nake so ƴan uwa musulmi su sani, Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin hikimarsa ya riga ya raba mutanen duniya gida biyu. Ya faɗa ya ce, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah shi ya halicce ku ya raba ku gida biyu, a cikin ku akwai mu'minai sannan a cikin ku akwai kafirai. Dan haka Allah madaukakin sarki yace ya kasance yana gani dangane da aikin da mutane suka yi. Sannan ya faɗa ya ce, walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya ga dama, la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da ya sanya mutanen duk duniya su zamanto suna kan addini kwaya ɗaya ne tilo. Sai ya ce, amma wala yazaluna, ba za su gushe ba, mukhtalifina, sai sun ci gaba da sabani. Ya ce, illa man rahima rabbuk, sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama. Walidhalika khalaqahum, saboda wannan ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su. Allah ya ce, wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa, walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya ga dama, la amana man fil ard kulluhum jami'an, da duk wanda ke bayan ƙasa ya yi imani gabaki ɗaya. To Allah subhanahu wa ta'ala bai ga dama ba saboda adalcinsa da kuma ihsaninsa. Wanda ya samu kansa a cikin addinin musulunci sai ya gode ma Allah madaukakin sarki, wannan falala ce daga gurin shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. Wanda kuma daga bai shiga musulunci ba, to wannan kuma adalci ne daga gurin shi subhanahu wa ta'ala ɗin. A ƙarƙashin wannan, dole za mu ga tsarin Najeriya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi, ya sanya akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba a cikinta. A arewacin Najeriya muna da jihohi guda 19 kamar yadda kowa ya sani. Jihohin nan guda 19, idan ka haɗa su jihohi guda 16, jihohi ne da musulmi suka fi yawa a ciki. Wata jihar ka iya cewa 100% musulmi ne. Wata jihar 80% musulmi ne. Wata jihar 90% musulmi ne. Wata jihar 95% musulmi ne a wa'innan jihohin guda 16. A jihohi guda uku daga cikin jihohin arewa guda 19, akwai jihar Filato, akwai jihar Benue. Wayannan jihohin ne nan ne inda ba musulmi ba suka fi ainihin wato yawa, wato kiristoci kenan. Sannan akwai jihar Taraba, ita ce jiha ta uku wanda ya zamanto adadin musulmi idan ka haɗa shi da wanda ba musulmin ba, ka iya cewa sun yi kankankan wato 50 cikin 100 musulmin, su ma kan wanda ba musulmin ba 50 cikin ainihin wato 100. Idan ka ɗauki yankin Yarbawa, haka abin zai baka kusan mafi yawancin jihohin Yarbawa musulmi sun fi yawa a waɗannan ainihin wato yankuna. A dai ɓangaren Najeriya irin su yankin Niger Delta ta ne za ka samu babu adadi na musulmi da yawa a ƙasar. Idan ka tattare adadin musulmi a Najeriya, ka tattare adadin wanda ba musulmi ba, dole za ka samu musulmi adadinsu ya kusan kai kaso 80, wanda ba musulmi ba adadinsu a Najeriya bai wuce kaso 20 ba ko 20 da wani abu. Wannan shine yadda tsarin ainihin wato Najeriya take. Kuma zaben da aka yi shekara ta 2015 ya nuna wa kowa irin wannan lissafin, kuma a jihar Kaduna kowa ya fahimci irin wannan lissafin. Kuma ta tabbata yanzu a jihar Kaduna idan mutum ya tsaya takara zai iya cin zaɓe in yana musulmi, ko da wanda ba musulmi ba su goya masa baya ba kuwa. Wannan shine. To shi yasa a ƙarƙashin wannan duk lokacin da ya zamanto minority su suke mulkar mutanen da suke su ne majority, to ɗaya ne daga cikin hanyar da ba a zaunawa lafiya a ƙasa. Kowa ya sani duk inda ake da mutane minority suka zama su suke shugabantar majority, to ba za a taɓa zaunawa lafiya ba. Ba a zaunawa lafiya. Amma tare da haka, idan ka tafi a gurare ma'aikatan gwamnati, a gurare muhimmai da yawa a ƙasar nan, sai ka samu kuma kiristoci ne suke riƙe da madafin iko, saboda wani abu da wanda suka gabace su suka tafi suka ainihin wato bar musu, su ma suka zo suka gaji ainihin wato wannan abu. Don haka muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa ƙasar nan ba ta zaunawa lafiya sai idan musulmi ne yake shugabantarta. Kowa ya san raguwar tashe-tashen hankula da samun sauƙin da ake ciki, ƙasar nan ba ta samu wannan sauƙin ba sai da musulmi ya zo ya karɓi ragamancin wannan ƙasar. Amma ba a ƙasa ba, a jihar Kaduna ma ba ta zauna lafiya ba sai lokacin da musulmi ya zo ya karɓi shugabancin jihar. Amma kafin zuwan Muntari, kowa ya san yadda jihar nan in ka fita komai zai iya faruwa. A koda yaushe bam zai iya dargwajewa saboda wanda ba musulmi ba yana shugabancinta. Da haka wannan abu ne da ya kamata musulmi su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ainihin wato wannan. Rikicin addini an fara shi a ainihin wato a jihar Kaduna a 1987 a ainihin wato garin Kafancan, wanda a wannan lokacin an yi rikici a garin ainihin wato Kafancan na addini sama da guda 10. Tun daga wannan shekarar da aka fara rikicin addini a 1987 a garin Kafancan, an yi rikici mabambanta sun fi rikici guda 10 da aka ainihin wato yi. Wannan rikicin da ake ta yi abu ne a fili, kowa ya san suwa ake tsokana, suwa ake kai mafarmaki, kuma suwa ake kashewa. Daga ƙarshe za a zo za a ci an kafa kwamiti, za a yi bincike, za a ɗauki mataki. Daga ƙarshe da kwamitin da wanda ya kafa kwamitin sai ka samu kullum an ali hafan, sai ka nemi kowa ka rasa daga ainihin wato baya. An yi rikici na zangon katab a shekara 2000 ko 1982, kowa ya san wannan. A wannan lokaci 92 ko a 92 aka yi wannan rikicin. A wannan lokacin da aka yi wannan ainihin wato rikicin, abu ne wanda bai koyu ba. Kowa ya san suwa suke da alhaki gurin ta da wannan rikici da aka yi a wannan lokacin. An kamo wasu, an kai su kotu, daga ƙarshe kuma mutanen nan suka yi fili, ba hukunta su ba ba abin da aka wannan kowa ya san wannan sannan lokacin da matsalan shari'a ta taso a shekara ta 2000 bayan zamfara ta kaddamar da shari'ar musulunci jahohi da dama suka tashi a arewacin Najeriya nan cewa za su shari'ar musulunci idan ba a iya mantawa ba gwamnatin jihar Kaduna ta fito ta yi bayani a wannan lokacin a lokuta mabambanta cewa unguwannin da yake musulmi ne suka fi yawa suna da dama za su iya dabbaka shari'ar musulunci a irin waɗannan unguwanni kuma an musu bayani cewa wannan shari'ar musulmi kadai ta shafa wanda ba musulmi ba bata shafe shi ba bayan gangami da musulmi suka shayi Algat Hall wato a majalisar dokoki ta jihar Kaduna an yi tarurruka rana ɗaya ranar wata litinin idan mutane ba za su iya mantawa ba kiristoci suka fito da niyyar yin zanga-zanga abu ne dama wanda yake shiryayye daga zanga-zanga kawai dama an shirye cewa lallai idan an fito a tayar da fara wannan yayin sababin tayar da rikici ya watsu a gurare mabambanta aka kashe adadi masu yawa na wanda yake musulmi ne da wanda ba musulmi ba bayan an yi wannan rikici an gama gwamnati ta wannan lokaci mai ci ta kafa kwamiti ta ce abin ciko mata sababin rikicin wanda kowa ya san abin da ya faru a wannan lokacin wannan gwamnati aka binciko mata kwamiti ni na saurara da kunne na bayan kwamitin ya gama binciki ya fitar da rahoto a rahotonsa da ya fitar ya ayyana sunan mutane ya ce a kamo wane su suke da alhaki wurin tada rigimar nan da ta kai zuwa ga adadi na mutane masu yawa suka rasa rayukansu amma a lokacin suka fito suka yi barazana suka ce kwamitin da ya ayyana ya ce a kama wane idan aka kamo wane da wane Najeriya nan za ta hargitse ana ji ana kallo wannan rikici da wannan kwamiti ya yi ya tafi a banza ba a kama kowa an ainihin wato hukunta shi ba wanda wannan kowa ya san an yi haka a cikin ainihin wato jihar Kaduna nan sannan an yi rikicin zankuwa a shekara ta 2011 bayan al'umma sun zaɓi wanda su suke ganin su ya kamata su zaɓa aka murɗe wanda rikici ne farko na siyasa daga baya ya koma rikicin addini an san adadin mutanen da aka kashe a zanko da wasu gurare wanda wasu sun dawo sun zauna a nan kam na alhazai sun ɗauki tsawon lokaci a nan mutanen wannan yankin ne aka kashe na kashewa masu guduwa suka ainihin wato gudu sannan kowa ya sani abu ne wanda yake bai boyu ba lokacin mai girma gwamnan jihar Kaduna Muntari yana kan gwamna masallacin Idi da ke garin Kaciya an je za a gina masallacin mutanen nan suka miƙe suka ce ba wanda ya sai hana isa a gina masallacin in ba manta ba har sai da ya je da kanshi ya ɗora harsashin ginin kuma ya ce gashi ya ɗora in mutum ya isa ya zo ya ƙara rusawa ya je an yi wannan abu rikici ya tashi a wannan lokacin daga rigima akan masallacin Idi me ya kai mutumin da yake cikin daji yake kauye bai ma san me yake faruwa ba a bi shi a kai masa farmaki a kashe shi duk wannan abubuwan an ainihin wato yi su a waɗannan ainihin wato lokutan jihar Kaduna yayin da akwai arewaci akwai kuma kudanci yanzu makarantun da suke kudancin Kaduna wanda haƙƙi ne na 'yan duk jihar Kaduna wanda suke kudancin Kaduna yanzu idan aka yi admission a shekara akwai makarantun da idan an ɗauki mutum 100 a ciki da ƙyar ka samu mutum 10 musulmi an haramta wa musulmi yin karatuttuka a waɗannan gurare akwai makarantar koyar da harkar kiwon lafiya wacce take ita kafancen ɗin idan sun ba ɗalibi admission 100 a shekara da ƙyar za ka iya samun 10 musulmi sai ka samu 90 wanda ba musulmi ba kuma a jihar Kaduna nan ake yin waɗannan abubuwan akwai reshen wannan makarantar Kaduna State University a kudanci wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha ta ainihin wato Kaduna sannan wani abu da zai baka mamaki yayin da yankin arewa a Kaduna inda nan ne musulmi suka fi yawa irin yanzu a ce maka kaman Kaduna South Kaduna North ko irin su Igabi irin su Zaria irin su Inani yana da wahala kaji an ce maka wani abu ya faru musulmi sun tashi kawai sun afkama wanda ba musulmi ba domin in hadafin musulmi ne shine su kashe mutane a koda yaushe inda ka fi yawa ya kamata ka dinga tada rikici ko inda aka fi ka karfi inda ka fi karfi ne ya kamata ka tada rigima ba inda aka fi karfin ka ba to ba yadda za a yi musulmi inda suke da karfi suke da yawa ko ka taba jin kawai a ce maka an waye gari an ce maka wanda ba musulmi ba a makarfi ko a ikara ko a ina ne ko ana tashi a je a kai musu farmaki ba a yin haka saboda wannan ba tsarin karantawar musulunci bane da malaman musulunci cewa a je a afka wani ran da muka yi program da wani pastor a gidan DI TV da aka dauko maganan jita-jita da tasirinta da illarta a cikin addinin musulunci da addinin Kirista na mai wata magana nace masa pastor me yasa a addinin ku ake yawan samun mutanen da suke yawan fitowa suna taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi dan jaridan yace min baka ganin abinda ake tattaunawa akan shi zai iya haifar da wannan shine jahiltar addini da kuma amfani da yawan jita-jita sai nace ai yadda akwai jahiliya a cikin su mu ba akwai jahiliya a cikin mai wanda ba su san addini ba amma me yasa yadda ake yawan samu kaga wanda ba musulmi ba ya dire ya taba kan mutuncin Annabi Muhammad me yasa ba a taba samun musulmi ya dire ya taba mutuncin Annabi Isa kona da Maryam ba me yasa in dai jahilci ne yake haifarwa to in an samu a can ya kamata a samu wa anan me yasa ake samu a can ba wuya kaga wanda ba musulmi ba ya miki ya taba mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ba a samun musulmi ya miƙe ya taɓa mutuncin Nana Maryam ko Annabi Isa na ce saboda wannan ƙaɗibatan gabaki dai ba ita ba ce karantawar malaman musulunci na ce tunda ko kaga ana yawan samun daga cikin mabiyanku wani yana yawan fitowa ko wasu su taɓa mutuncin Annabi Muhammad to duk yadda aka yi akwai malaman da a cikinku wannan ita ce karantawar su ga ɗaliban shi yasa ake yawan samu abu ne mai sauki su fito su taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ainihin wato wa sallama wannan yana daga ciki sannan kowa ya sani cewa gwanin gora nan da zarar rikici ya faru sai kaga yana daga cikin gurare wanda suke mafi hatsari da ake saurin cirewa a kashi wanda bai kamata a ce an kashi ba a wannan gwanin gora din kowa ya san cewa har dan majalisa an taba kashewa a gurin a wannan gwanin gora din har an yi tunanin cewa za a gina barikin soja a gurin shi yasa wallahi tallahi muna cikin hatsari a jihar Kaduna hatsarin da muke ciki ko a jihar Kaduna ka zauna kai kirasar jihar Kaduna ka gani mafi yawancin hanyoyin shigowar ta da fitar ta wanda ba musulmi bane suka zagaye ta duk yadda mutum yake babba a cikin ku in ya zamanto hanyar sa ta fita da hanyar sa ta shiga maki ya tare masa ita ce wata rana akwai wasal wantar rasa shi yasa malam wannan sunusu sarki wannan sunusi wannan sarkin Kano ba wannan ba ko sarkin Kano sunusi wannan shi ba lami da bane to shi sarkin Kano mahaifinsa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama lokacin da aka zo garin Kano sanda ya ga wanda ba musulmi sun fara kakkafa garuruwa a wajen Kano sai ya kiyarda sai ya dauko su sai ya musu fili a tsakiyar sabon gari saboda duk lokacin da ka bar makiyinka ya tare maka hanyar da zaka shiga da hanyar da zaka fita to kana cikin hatsari wannan yana daga ciki shi yasa kuke ganin karasa sanin ya aka yi zamanto wanda ba musulmi sun fewa a tsakiyar Kano a cikin gari yanzu kaga da a ce sun tarewa musulmi hanyar shiga Kano to da duk wanda ya tashi zai shiga Kano ko zai fita to wata rana yana cikin hatsari dan komai zai iya faruwa da shi ainihin wato a hanya sannan wayannan abubuwan suna daga ainihin wato cikin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan to sannan sai ga wannan ainihin wato rigimar imtama ta ainihin wato taso a ƴan kwanakin nan abu ne wanda bai boye ga kowa ba hatta ita kanta gwamnati wato shi kanshi mai girma gwamna ya fito ya yi bayanai ya yi speech ya faɗa abin da ya gani da idan shi wanda da yadda za a baka labari ba kamar ka ga abu da idan ka ba kiri da muzu saboda haka magana ce ba a so a faɗe ta kuma ake rarrage ta mu kuma ba ruwanmu in karatu ya zo ko kan waye yin shi zamu dan haka abin da muke cewa kamar yadda rahotanni suka fita lalle duka waɗannan rikice-rikicen da na faɗa tun daga ta shekara 2000 wato 1987 da aka fara jagororin addinin Kirista suna da hannu gurin waɗannan rikice-rikicen kuma ba a yi wa musulmi adalci ta hanyar ya tabbata ga wanda suke da hannu gurin tada rigima amma ba a kama kowa sannan ku sani fa ba wai kafin rigima ta faru ba kun san ana wa musulmi dauki daidai a kudanci yanzu kafin wannan rigimar ta faru ina Abuja aka bugo mun akwai mutane da ƴan kasuwa ne sun zo wajejen samurin katab suna mota aka tare su aka kashe mu na cikin motar aka kona tun kafin wannan rigima ina can na bugo mu wanda zan ke bugo mu waya na kira wanda zan iya kira daga nan jihar cewa fa lalle fa ga abin da yake faruwa a wannan ainihin wato gurin to kamar yadda na faɗa akwai plan na ana so lalle dole sai an tayar da musulmi a kudancin Kaduna wannan shine plan din da ake da shi domin yadda suke yawan kaiwa mutanen mu farmaki saboda suna ganin kaman sun fisi yawa a can da hadafin musulmi ne rigima da ya kamata ya zama to anan mu ma muna kaiwa mutanen su farmaki amma ba a yi kuma zaka ga idan wani abu ya faru da inda ya kamata a tare da inda bai kamata a tare ba kawai sai ka ji sun yi me sun tare hanya da haka muke fatar ya kamata a ce wannan matsalar ta zo ƙarshe gwamnati lalle ta yi bincike bayan abin da take da shi na dalili ga wanda suke da hannu a kai kuma ta hukunta su duk duniya ta san an hukunta su kuma daga ƙarshe ni duk ya zama dole mu faɗi ainihin wato mawkifinmu akan wannan matsalar Allah subhanahu wa ta'ala ya janyo hankalin musulmi a cikin alkur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce mana la tattakhidhu bitanatan min dunikum karka kuskura ku riki wanda suke ƙasa da ku zamanto su ne abokan sirrin yana daga cikin kusakuran da mutanenmu suke yi kaga mutum babba a office amma yana da sakatariya sakatariyar shi'arniya ce da haka duk wani abu da yake da shi na shiri na sirri yana hannun wanda ba mu ba dan haka sai Allah ya ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku kuskura ku riki wanda suke ƙasa da ku su zamanto muku abokan sirri sai Allah ya ce la ya'lunakum qabala wallahi duk sanda suka samu dama akan ku ba za su taƙaita muku banna ba Allah madaukakin sarki yake cewa waddu kullun gurin suke yi dama ma a nitu yaya za a yi wani abu na bala'i ya afka muku sai yace kad badatil baghdahu min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar sannan Allah ya ce ga ba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abinda kuke gani suna muku a aikace abinda suka koye a ransu suna jiran su samu dama su aiwatar da shi a kan ku yafi abinda kuke gani yanzu suna muku a aikace Allah ya ce kad bayyana lakum alayati in kuntum taqilun muna muku bayanin ayoyinmu daki-daki in kuna da hankali sai ya ce ha antum ula'i ga kunan kudin nan tuhibbunahum kuna san su Allah ya ce wala yuhibbunakum ku ba ka san su wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun yi imani da littafin da Allah ya saukar ka yi imani da attaura da injila da qur'ani amma a daidai lokacin da su a janibin su ba abin da ya lizimta musu dole sai sun yi imani da wannan wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku a muku magana ta dadin baki amma wa idza khalu addu alaikum al-anamina min al-qayd in sun kebanta isu kaga suna cizon hannu saboda suna so su yi muku kop daya ba su samu dama ba Allah ya ce qul mutu bi ghaydikum inna Allaha alimun bi zati sudur. Ku mutu da bakin ciki. Shi Allah da yake wa musulmi wannan bayanin ya san abin da suke boyewa a zuciyarsu, shi yasa yake ma mana wannan bayani. Amma yanzu anan gurin wa ya san abin da ke zuciyar wani? Allah ne kadai yace wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur. To shi alimun bi zati sudur din shi yake faɗa mana abin da zukatan wanda ba musulmi ba suke dauke da shi. Dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace in tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Don wani abu na alheri ya same ku ya bakanta masa rai. Wa in tusibukum sayyi'atun in wani bala'i ya afka muku kuma Allah yace ya farahu biha sai su yi farin ciki da shi. Amma wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wanda wannan ayar abin da ta rufe da shi shine abin da zan ba da shawara ga duk inda musulmi suke shawara ta ainihin wato ƙarshe. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa kuka ga Mala Abubakar Gumi ya matsa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama cewa bai yiwa musulmi su ɗauki wanda ba musulmi ba su ɗora shi a kansu. Saboda musulmi ne yake samun shugabanci ya yi ƙoƙarin kwatanta adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba, har ma mafi yawan lokuta yayin da musulmi suke shugabanci sukan hana musulmi ƴan uwansu haƙƙinsu amma ba sa hana wanda ba musulmi ba haƙƙinsu. Wannan matsalar tana ainihin wato faruwa. Amma shi wanda ba musulmi ba in ya zo to illa man rahima rabbuk, magana ce adalci kwata-kwata wannan ba ta taso ba. Aiwa ma qaumi lutun minkum bi bashar, ko kuwa ai kowa ya san abin da ya faru ba da dade wannan ba, kowa ya san abin da yake ainihin wato faruwa. Akwai ranar da muna tare da wani babban mutum ya ce malam a ganin bala'i a Najeriya nan daga mu daga mutanen Maiduguri sai ya ce yana aiki a yankin Niger Delta a bangaren ruwa, bangaren abin da ya shafi harkar tattalin arziki na Najeriya. Ya ce kana gurin kana da master ko kana da daktarin kana aiki a gurin? Ya ce yaro ɗan yankin Niger Delta da ya je ya gama aiki ya gama karatu, yana gama karatu za a yi posting ɗin shi zai zo gurin service, yana gama service automatic sai an ɗauke shi aiki a gurin. Ta yadda ya zo ya samu fa a tsarin aikin gwamnati kai shi ne shi ne, ya ce kana ji kana kallo za a dawo da kai ƙasa shi ne a samanka. Ka fi shi karatu ka riga shi fara aiki, amma a ɗauko shi a dawo da shi ƙasanka shi a dawo da kai ƙasan shi kai shi yana sama da kai. Haka aka dinga yi. To dan haka wani ya ce su sama da mutum 600 aka rubuta cewa da sun ji an ce wani ya ci zaɓe to su yi gaba kawai, ba ma sai sun jira an sallame su ba, su yi gaba kawai kowa ya kama gabansu an sallame su. Lokacin da shi wancan yake shugabanci ai ko Abuja ka shiga sai ka gane mutanen shi na da kuɗi, a hannunsu sai ka gane cewa mutane na da kuɗi. Saboda ba magana ba ce ta adalci, magana ce ta san kai ƙarara. Wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa lallai har ne ba zai ainihin wato kiyaye ba, ba zai ainihin wato mutunta ba. Akwai wata magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa. Wannan maganar Ibn Taymiyyah ya yi ta sama da shekara 500 yanzu. Da ya zo yake cewa wal mu'minu a cikin Majmu'ul Fatawa, yace shi mu'mini alaihi an yu'adi fillahi, wajibi ne yayi gaba saboda Allah, wai wali fillahi kuma yaso saboda Allah. Fa in kana hunaka mu'minu, in ya kasance akwai mu'mini, to fa alaihi an yuwali yahu wa in zalama, wajibi ne yaso mu'mini dan uwan shi koda ku mu'minin dan uwan shi ya zalunce shi. Da wannan ne kaga malaman sunna suna fifita di yadda musulmi ya lalace gara shi da wanda ba 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 musulmi ba. Dan Allah ne yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin, sai yace fa inna adh-dhulma, domin zaluncin da shi musulmi la yaqta'u al-muwalata al-imaniya, bai yanke soyayya ta imani. Yace qala ta'ala, Allah yace wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة الله يكاو الحصر والكسر كاو يمؤمنين ينقون جناني شيخ الإسلام ابن تيمية يتي فجعلهم إخوة سي الله يسنى ميتشمو ينقواني ما وجود القتال كودا أنسى مياكي تكانن نيدا كي كايا كيني نايكي كنا نعمتين تنقوانا إنا نعمتين تنقوانكا sannan wal bagi ko da ka zalunce ni na zalunce ka kana nan a matsayin dan uwana ina nan a matsayin dan uwanka wal amru bil islahi bainahum dan haka Allah ya umarni yace ai sulhu tsakanin su bal yatadabbar al mu'min dan haka sai ibnu taymiya yace mu'mini yayi tunanin al farq bain hadhin al naw'ain tsakanin bambanci tsakanin wa'annan guda biyu sai yace fa ma aksara ma yaltabisu ahaduhuma bil akhar bai kai mamakin mafi yawancin abin da yake rikice wa mutane tsakanin daya da daya sai yace wal ya'lam anna al mu'mina lalle wajibi ne ya sani cewa fa lalle duk mutumin da yake da imani tajibu muwalatu wajibi ne ka so shi ka dindince shi wa in zalamaka wa atada alayka haka ibnu taymiya yace koda ya zalunce ka yayi maka ta'addanci in dai musulmi ne dan uwanka yace wajibi ne ka so shi yace wal kafiru yace kafiri kuma yace tajibu mu'adatu wa in a'taka yace wajibi ne kai gaba da shi koda ya dauka ya baka wa ahsana ilayka koda ya kyautata maka inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan haka wannan ka'ida ce da take da muhimmanci mutane su rike ta yace Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah subhanahu ba'atha ar-rusula domin Allah ya aiko manzanni ne وانزل الكتب هي سوكت da littattafai ليكون الدين كله لله dan addini ya kasance gabaki ɗaya na Allah ne sai yace fa yakun al-hubb li awliyai dan haka ba wanda zaka so a duniya in mutum ba masoyin Allah bane wal bughd li a'da'ihi da kuma kiga waɗanda suke makiya Allah ne wal ikram li awliyai da kuma karrama ga mutanen da suke waliyan Allah ne wal ihanatu da kuma wulaƙantawa li a'da'ihi ga mutanen da suke makiyin Allah ne والثواب لأوليائه كما لا دا يتبت غمسو يا الله والعقاب لأعدائه سنن عقوبة يتبت غمتان الناس كما يا الله سيتي وإذا اجتمع في الرجل الواحد إذا متين يحد أبو بو أبو دابي خير وشر غا الهيري غا شر وفجور وطاعة غا شفاجي لي تونا بنغرن غا داعة غا الله تونا بنغرن وما أسيتن wada'atun wa ma'asiyatun ga da'a ga wani bangare ga sabo ta wani bangare sai yace wa sunnatun wa bid'atun ga sunna ta wani bangare ga bid'a ta wani bangare sai yace istahaq ya cancanci min al-muwalati was-sawabi a kibince shi a so shi bi kadari ma fi min al-khair gurgudan abin da ke tare da shi na alheri gurgudan abin da ke tare da shi na sharri sai ke gaba da shi wannan bangaren abin da yake tare da shi na alheri kuma sai ka so shi tawa ta wannan bangaren inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan ita ce maganar da Malam Abubakar Gumi yayi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yasa nace ya zama dole mu sa littafin wannan malami namu wannan uba namu mu karantar da shi shine littafin al-aqidatu as-sahiha bi muwafaqati ainihin wato shari'a dan haka in Allah ya yarda wannan alhamdin zamu fara a masallacin Malam Khamis al-Misri da izinin Allah bari mu ji abin da Malam Abubakar Gumi ya faɗa Allah ya ji kansa kuma idan an ji abin da ya faɗa akwai abin da su ma ƴan siyasa ya zama dole sai mun janyo hankalin su akan shi abinda malam ya faɗa Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama
abin da nake cewa a sauya ka ta da muhimmanci da kana fara dan wannan wannan ya ka ake gaba ni a bai mu kuma sallai wannan da masu da ne ko wani gari babban gari ne ko karamin gari ne sakin dari nan ko haka nan dari nan ko daga cikin dari nan ya shiga madaja ne wannan ne yake hana wa yin ka ji haka anan ya na ya ba ta yin mun ji ko ce ba ba ya haka nan ya ta ko wannan da ta ko wannan idan mutum ne yake ta ba ko mun ya ba sai ya mun ta haka sai ta bari ya yi ba to shi kenan duk an cikin kafa sai a yi amfani da shi wajen kafin saboda ko kana a cikin musulmi din da ba mai buda musu makarantu ba mai buda musu hanyoyin da za su gyara makarantu ba mai buda musu hanyoyin da za su gyara addini sun kuma mun bar wani su kana da addini saboda ko
maganganun malam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama. Da yawa innan maganganun kun ga ɗaya daga cikin maganganun da malam yake cewa baiwa mutane su bar abin nan hannun wanda ba musulmi ba. Idan aka bari lokaci da za a iya tsara kutsar da ƙasa ko da musulmi ne suka fi yawa to daga ƙarshe za a iya juyar da ita a mayar da ita tafarkin kafirci. Domin idan mutane akwai ƙarfin gwamnati a hannunsu duk abin da kake ganin ba zai yi ba to zai iya yi wa. Shi ya sa malayin wannan magana. Don haka, kake gani yana daga cikin abubuwan da yake ainihin wato faruwa shi ne, yanzu duk wata ƙungiya a Najeriya yanzu da take yin addini, tana iya samun kuɗin da take gudanar da addini kaso 75% daga wanda suke ma'aikatan gwamnati. Kaso 25% shi ne ake samu daga 'yan kasuwa da ragowar mutanen gari. Wannan yana daga ciki. To ɗaya daga cikin manufa da dalilin da ya sa malam ya ce mutane su tashi su ga siyasa shi ne don kada a bar dukiyar ƙasa a hannun wanda ba musulmi ba, daga ƙarshe su yi amfani da ita su gina kafirci da kafirai. Ka ana ji ana kallo musulmi su koma ci baya ta yadda daga baya addinin ma zai zaman tuya wa mutane wahala. To su kuma mutanenmu yanzu tare da baƙin ciki mai tsanani shi ne wannan manufar da malam ya ce a shiga siyasa saboda ita kaso 10 daga ciki kaso 8 ko 9 sun sauka. Domin yanzu me yake motsawa na addini? Akwai wanda suke ganin ma cewa su taimaki addini da dukiyar ƙasa kamar cin amanar ƙasar. Saboda haka idan an yi budget a matakin tarayya ko a matakin jiha addinin musulunci bai da ko sisi a ciki. Da haka ba za su yi ba direct kuma ba za su yi ba indirect. In ka ji sun fito sun ce maka ba ruwansu da harkar addini, wala ba wasa suke ba, da gaske suke ba ruwansu da harkar addini. Wannan yana daga cikin bala'i. To ka zo ka gina duk abin da za ka gina, ai za ka je lahira ai. Ran da Allah ya tambaye ka, ni yanzu billahi lazi idan ni gwamnan jiha ne ko ni shugaban ƙasa ne, billahi lazi zan iya kashe kuɗin a harkar addini mu je lahira, Allah ya tambaye ni in yi bayani. Ba ce waye malillahi ba, an fi ƙudu min ma ja'alakum mustakhlifina fihi, to a bari in kashe kuɗin a harkar addini in mun je lahira Allah ya tambaye ni. Ba za a tambaye mutum ba an malihi min aina kasabahu, ina ka samu kuɗin, wa fi man anfaqahu, a ina ka kashe. To dukiya dama ta Allah ce tunda ta gwamnati ce ko? To kuma na kashe ta gurin addini. Ba shi kenan ba? Eh? To amma sai mutum ya zo ya shafa ma idansa toka ya ce ba ruwansa da ainihin wato addini. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu, ya tsare mana ainihin wato imanin. Sannan abu na gaba, wanda ba musulmi ba sun kasu gida biyar ne. Akwai na farko a cikin wanda ba musulmi ba, akwai wanda ake ce musu al-mu'ahad. Shi al-mu'ahad shi ne wanda kuka yi alƙawari da ƙasar musulmi da ƙasarsa cewa za a zauna lafiya ba yaƙi. an dibi shekara 5 6 7 10 da wannan yarjejeniyar za a zauna lafiya a ka'ida ta shari'ar musulunci duk wanda ba musulmin da kuke alƙawari da ƙasar ku da ƙasar su za a zauna lafiya ya shigo ƙasar musulmi yana yawo wani ya ganshi a arha ya kai masa hari to hadisi ya tabbata a cikin bukhari al-imam al-bukhari ya bude babu ismi man qatala mu'ahadan bighairi jurmi babin da ke magana akan zunubin wanda ya kashe mu'ahad ba tare da wani laifi ba ya kawo hadisi daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafiri mu'ahad sai annabi yace lam yarih ra'ihatal janna wallahi aka tafi lahira ba zai shaji kanshin aljanna ba saboda addinin musulunci bai yadda da yaudara ba sannan wannan ne Allah ya sa yake cewa illal ladina ahadtum indal min al mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin sannan akwai nabiyu sune azmiyin shi wanda ake ce masa zimmi mutum ne aka je aka tallata masa da'awa ta addinin musulunci aka yi masa bayanin addini ya fahimci addini ya gane da aka gama sai ce to ba zai musulunta ba sai a ce masa to ai dama Allah ya ce la ikraha fid din sai a ce to tunda ba za ka musulunta ba yanzu za ka yadda za ka dinga biyan haraji ta za ka zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci komai za ta kula da kai za a baka ruwa da wuta da waye da waye da waye idan ya yadda da wannan wannan shine ainihin wato zimmi shi ma hadisi ya tabbata a cikin sunan al-baihaqi ta al-imam al-kubra ta sunan al-baihaqi ta ainihin wato imam al-baihaqi ya kawo annabi ya ce man qatala qatilan min ahli zimma duk wanda ya je ya kashe wani kasashe daga cikin ma'abuta zimma annabi ya ce lam yarih ra'ihatal janna wallahi ba zai shaji kanshin aljanna ba sannan akwai al-musta'mal shi al-musta'mal mutum ne ba musulmi ba ya ce zai shigo ƙasar ku ta musulunci ga yadda kuke rayuwa kuka ba shi sharadi da ƙa'idoji da komai ya cika zai yi kwana 7 10 wata 1 ya zo yana yawo kawai sai wani musulmi ya ganshi arha ya ce bari ya kai mai farmaki ya kashe shi annabi ya ce wanda ya kashe wannan shi ma ba zai ji kanshin aljanna ba shine annan da Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma amana in ya shigo to a tabbatar kuma sai ya fita lafiya lo ba abin da ya taba shi a kasar musulmi da wani musulmi zai tashi ya kashe shi to dole ne sai an bi masa haƙƙin sa na kisa da aka yi masa ba tare da ainihin wato ka'ida ba sannan kaso na hudu akwai al-mustawtinina su al-mustawtinina sune wanda zaman kasa ya hada ku da su wanda suke da karfin da za su iya shugabanci kuma za ku iya yin ainihin wato shugabanci to wa'annan duk sun fi wa'ancan ma ainihin wato karfi idan mutane zaman kasa ya hada ku ko unguwa daya ku kuna musulmi su ba musulmi ba da yarjejeniyar cewa za a zauna lafiya wajibi ne ga kowa ya mutunta wannan yarjejeniyar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jahiliya ta rikici kullun fada ake yi aka gayyaci annabi ya je taro gidan wani mutum ana ce masa Abdullahi ibn Jad'an annabi ya ce an gayyace ni wani taro a jahiliya yadda za a samu a zauna lafiya yace yanzu a musulunci ma inda za a gayyace ni irin wannan taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan ci wayannan sune al-mustawdinina to sannan akwai na biyar daga cikin nau'in kafirai sune al-muharib wanda suke daukar makami yaƙi musulmi to ba inda aka fada cewa a zo ku a kai muku hari sannan shikenan kullun a kafa kwamitin banza su kafa bincike su tashi ba abin da za a yi ba inda aka fadi wannan yanzu Jos da ake ta rigima kullun wani kwamiti ne ba a kafa ba har a filin idi sai da aka je aka kashe mutane an yi wannan ko ba a yi ba an zo an kafa kwamiti an kafa waye majalisa waye ta shigo majalisa waye ta shigo dan girman Allah da suka je suka afka wa mutane a filin idi wa ka ji daga baya an kamo an hukunta shi saboda sun je sun kashe mutane a filin idi babu to da haka ni ne zan faɗi wannan karatun sarahatan saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah bai hana ku ba wanda basu yake ku a cikin addini ba, basu fitar da ku daga gidajen ku ba, Allah bai hana ku ba ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim kuma ku yi adalci zuwa gare su, saboda inna Allah yuhibbul muqsitina, Allah yana son mutane masu adalci. Allah yace inna ma yanhaakum Allahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tabarruhum ko wa za'aru ala ikhrajikum. Allah ya hana ku dangane da wanda suka yake ku, suka fitar da ku daga gidajen ku, sannan suka taimaka akan fitar da ku din, ku jibince su. Allah yace wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Da haka duk wanda bai taba ka ba, ba abin da ya dame shi, ka fita harkar sa, yi taka yi harkar shi, sai ma ka yi mai, sai ma ka yi taka ainihin wato harkar. Amma ina faɗa maka wannan karatun na san zai je hannun wai an kafa kwamiti yanzu ma, to ita wannan gwamnati muna mata addu'a da fatan alheri, Allah ya taimake ta ta adalci. Kuma a bisa dukkan alamomi suna hasasowa cewa a kuyuwar wannan gwamnati za ta yi adalci, Allah ya taimake ta. Don haka ɗaya daga cikin dalilan da ya tilasta mu dole mu wannan karatun, akwai 'yan siyasan da muka ga suna rarrage bi wannan matsalar, suna so su mayar da ita ta koma ta siyasa, da mu ba ruwanmu da wani maganan siyasa. Duk wanda muka fahimci addini yake so ya yaƙa ga dangane, sai mun yaƙe shi wallahi, ba abin da ya dame mu da kuma ko muna karka ga cewa ko muna wani abu da mutum idan ya ɗauko abin da zai taimaki addini dafa mar baya dami. Wannan shine babban abin da muke ainihin wato fata a kan shi. Da haka da wa'ancan da muka faɗa mu'ahad da zimmi da musta'amal da makamantansu, wa'annan duk ba ruwanka da su, su yi harkar ka kai harkar su. Amma duk wanda ya ɗauki makamin ya yaƙe ka, to tuntuna Allah ya riga ya ajiye musulmi ƙa'ida, wa'annaka su aimanahum, idan suka warware alƙawarin da kuka yi da su na za a zauna lafiya, min ba'da ahadihim, bayan kun yi alƙawari da su, wa qa'anu fi dinikum, suka ci mutuncin addinin ku, kamar yadda ake samu yau kawai ka ji wani ya miki ya taɓa mutuncin annabi Muhammad, yanzu can kwanaki shekarun baya ba an yi anan funtuwa ba, arne ne yana da makaranta ya zo ya rubuta question paper din akan abin da ya shafi annabi Muhammad, aka je aka same shi tun kafin question paper din ya fita cewa ya gyara ya gyara yake gyarawa, ya bari har question paper din ya fita ya ji hannun ɗalibai, wasu suka gani daga bannar da za ta faru ta zo ta ainihin wato faru. To shi yasa Allah ya ce wa innaka tu aymanahum min ba'di ahadihim wa qa'anu fi dinikum, Allah sai ya ce fa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahu, da mun ba su da alƙawari. Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra. Ai su suka fara, ai da haka in su suka fara, musulmi haramun ne ya je ya yotso kana, amma kuma bai yiwa ana kashe mutane ba a ɗaukar mataki, kuma ka ce mutane kar su tashi su kare kansu. Duk gwamnatin da ta yi wa musulmi haka a ko'ina ne ba ta yi wa musulmi adalci ba, wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida. Don haka za mu ji Allah maɗaukakin sarki yana faɗa, yana cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ku yaƙi wanda suka yi mai suka yaƙe ku, amma wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadi wa qatuluhum haythu taqiftumuhum, ku yaƙe su Allah ya ce ta inda ku suka yaƙe ku, wa akhrijuhum min haythu, ku fitar da su ta inda suka fitar da ku. Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatiluhum fihi fa in qataluhum, haka Allah ya ce in suka yi muku ku yi musu, kazalika jazaul kafir. Wannan shine sa'a, duk baka ganin gurare da yawa ba, yanzu Fulani a da suka dauki matakin da an musu salama, yanzu an zauna lafiya ko ba a zauna ba, mu ba muna cewa bane in an yi aje a rama, amma dai dole musulmi su sani kin da yi ake ba a daukar mataki. Akwai abin da in kace kana jira ne sai an zo an tare ma, to sai dai ka ji ka a lahira wallahi, sai dai ka ji ka a lahira. Da haka wannan yana daga ciki. Sannan Allah ya ce wa qatilil mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum, yadda suka haɗu ga baki ɗaya suka haɗa kai suke yaƙa ku, haka Allah ya ce ku haɗa kai ga baki ɗaya kuma ku ainihin wato yaƙe su. Sannan Allah ya ce innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, walan tuflihu idan abada, in suka samu dama a kanku Allah ya ce sai sun kashe ku, in ba su kashe ku ba aw yu'idukum fi millati, sai sun mayar da ku zuwa ga addinin da suke kai. Sannan daga ran da ka bar musulunci ka koma zuwa wani addini, walan tuflihu idan abada, har abada ba za ka samu ainihin wato babbar rabo ba. In yastafukum yaqulu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, haka Allah ya ce wa waddu law takfurun, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina, haka arna suke faɗa tun ada cewa ko dai ku dawo kan addinin mu, in ba ku dawo ba ko kuma sai mun fitar da ku daga garin da muke ainihin wato zaune ainihin wato a ciki. Wannan yana daga ciki, shi yasa idan ka bibiyi tarihin Qur'ani zaka ga kaf duk inda Allah ya kawo wata hadisa ta faru tsakanin masu imani da marasa imani, zaka ga masu imanin ake fara taukara. Kissa ta ashabul ukhdud, da Allah ya ce innal ladina fatana almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hari, me suka yi? Ai ba abin da suka yi sai da ya faɗa ya ce wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, ba komai yasa aka yi musu wannan azabar ba, aka ɗauki wannan matakin a kansu sai dan kawai sun yi imani ga Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka wannan yana daga cikin dalilai da suka ja mu lallai dole ne mu yi waɗannan ainihin wato bayanai. Lokaci ya yi da ya kamata wanda suke shugabantar al'ummar musulmi su ji tsoron Allah, su tsaya su yi abin da ya dace. Mu a matsayinmu na musulmi ba ma goyon baya don mutum yana musulunci ya yi abin da ba daidai ba. Gwamnati wajibi ne a kanta ta ɗauki mataki da wanda yake musulmin da wanda ba musulmi ba, duk wanda ya ta hukunta shi don a samu zaman lafiya. Wannan mu shi ne abin da muke ƙarfafa, muke ainihin wato kira a kan shi. Amma mun faɗi tarihin waɗannan rigingimun tun daga farkonsu. Ai bai yiwuwa a ce gwamnati da jami'an tsaronta na kaya na farin kaya da komai a ce duk waɗannan rigingimun ba a san sos ɗin rigiman nan ba. An san inda aka faro ta da wanda suke da hannu a kanta, kuma har yanzu ba a taɓa kamo kowa ba. An hukunta shi, an ɗauki mataki a kansa da niyyar ya yi sababin rayukan al'ummar musulmi sun salwanta. Yanzu in ba arne bai da mutunci ba, yanzu ba ka ga a rara wasu suke zanga-zanga ba, wannan ba rashin mutunci ba ne? Yaushe mutum mai mutunci zai fito ya zanga-zanga tsirara? Amma saboda ba a son zaman lafiya, haka kawai ku fito ku zo ku yi zanga-zanga tsirara. Kuma ba daga zanga-zangan ba ne rigima ta tashi, aka je aka afka ma wanda za a afka. Wannan abin dama da aka yi aka goya da zanga-zangan dama abu ne kutsate shiryayye ne, cewa a yi wannan daga nan a aiwatar da abin da za a ainihin wato aiwatar. Wannan magana muna faɗawa musulmi ne a duk inda suke a Najeriya su riki wannan a matsayin ibra da izina, kar su je su yi tsokana. Allah maɗaukakin sarki ya hana haramun, kuma duk ƙarfin ka in ka je ka zo ka nuna mutum, wata rana za ka ga Allah sai ya kawo masa ɗaukin da baka mamaki. Amma idan musulmi ba su je sun tsokano kowa ba, suna zaune irin yadda aka saba ɗin nan a zo a afka musu da kisa, to wannan wajibi ne al'ummar musulmi ta san matakin da za ta yi don kare kanta daga kisan tsare dangi da ake mata. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi, ya zama dole sai mun faɗe shi. Daga ƙarshe nasihar da nake da shi zuwa ga al'ummar musulmi a duk inda suke zaune a yankuna mabambanta, kamar rikicin zangon Katab da muka yi magana cewa ya faru, da rikicin Zankuwa da wasu gurare, ɗaya daga cikin problem da matsala da ake samu daga janibin al'ummar musulmi, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimake ka ya kawo maka agaji ba saboda sunan ka musulmi kaɗai ba tare da isti'imali da musulunci ba, bai taɓa yiwuwa. Da haka kiran da nake yi zuwa ga al'ummar musulmi shi ne, duk inda suke zaune da wanda ba musulmi ba, ya kamata ɗabi'arsu ta bambanta da ta wanda ba ta musulmin ba. Daga lokacin da suka lalace, in ka kalle su ta janibin tarbiyya, ba za ka iya bambance musulmin ba, ba za ka iya bambance wanda bawa ba, to akwai yiwuwar a koda yaushe Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi amfani da wanda ba musulmin ba, ya azabtar da musulmi. wannan shine abin da ya faru a zangon katam lokacin da Malam Abubakar Gumi yake da rai Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya kalli yadda musulmin gurin suka lalace ta janibin yadda suke mu'amala wajen neman mata na wanda ba musulmi ba malam ya tashi masu wa'azi yace aje ai musu wa'azi su tsoran Allah su bari in ba haka ba fitina za ta faru aka je masu wa'azi suka yi wa'azi da daddare sun gama wa'azi sun fito wajen gari da safe za su baro garin motocin su suka lalace su mutanen garin da aka je aka yi musu wa'azi a jiya suka samu malaman da suka yi musu wa'azi a wajen gari suka dinga yi musu izgil ya kalli mutum a ce ai saki wannan a ba wannan sai ka ce wannan kaninka kalli wannan da Allah ya ji aje wani gemu sai ka ce kenke su aka dinga yi musu izgil suka ce to in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqaru da yin wannan abun bai wuce kwana bakwai ba wannan bala'in yazo ya faru aka yi wa musulmi wannan kisan na kare dangi a zangon katam da haka musulmi su ji tsoron Allah wayannan dabi'un na banza kaga mutum musulmi ne amma ta janibin mu'amalarsa da dabi'arsa duk wani abu wanda ba musulmi ba yake yi na banna kuma da shi ake musharaka gurin yin bannan wallahi in mutane ba su tuba ba dama akwai yiwuwar a koda yaushe Allah sai ya yi amfani da su yawa mutane azaba wannan kenan idan mutum ya kalli abin da ya faru a zankuwa a shekara 2011 da aka yi kowa ya san yan gudun hijiran da aka zo aka zube a nan idan ka je gurin dole za ka tausaya ka ji kansu saboda yan uwanka ne musulmi amma duk wanda ya je gurin ya sani idan ka kalle su a zahiri za ka gane cewa sun yi nisa da abin da ake ce masa tarbiyyar musulunci kowa ya sani ai magana ce ta gaskiya musuluncin yayi nan ta janibin aqida sada karantawarsa amma ga su musulmi ne su kuma sun yi me sun yi nan an samu matsala na ji wani gari wa'azi cikin jihar Niger a cikin jihar Nasarawa malamin tarra kai maka je ho da kai maka je malamin garin yace mai wa'azi akan matsalar zina zina ta yawa a garin nan yace mun yanzu akwai wani rafi inda zaka ji an jima can zaka samu da maza da mata an hada a cikin rafin ana wanka kuma kowa tsirara wucewa zaka zo yi ta unguwa ka samu mata sun zazzauna kowa da zani iya kirji ba iya kirji manan ba ta riga ta sauke zanin ga baki da sai ta ce wai ai in ka kalla matsala ka ne da haka in dai ka ga dama ka kalla an baka gana ma in kana da yadda zaka kai control ɗinka ka kauda kai ba zaka kalle su ba wannan matsalar ka ne musu wa'azi kuma gashi suna mu'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba nace wallahi wannan dabi'ar da kuke ta zina ce ku batta nace na rantsi da Allah in ba ku batta ba wata rana Allah subhanahu wata'ala wa'annan mutanen su yayi amfani da su ya muku azaba kuma wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wata'ala a doran kasa karkashin zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyidhum ba'da alladhi amilu wal'allahum yarji'un kuma tane za su dawo su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya kawo cewa kafare za su yi wa musulmi kada yace in tamsaskum hasanatun tasum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha sayati wa in tasbiru amma an kuka yi hakuri watattaku kuka ji tsoron Allah sai yace la yadurrukum kaiduhum duk abinda wani makiyin Allah zai shirya muku ba zai muku komai ba amma idan babu as-sabr babu at-taqwa to duk lokacin da kuma aka yi ma al'umman musulmi gadan zare to sai dai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su sai dai Allah subhanahu wata'ala kawai ya tausaya musu ya kwace su ya ji kansu ya yi musu ainihin wato rahama dan haka wannan ne shine kiran da nake da shi daga ƙarshe akan ainihin wato al'ummar musulmi a duk inda suke ya kamata in an ganka da ganin ka a ga alaman cewa kai musulmi ne kuma musulmin na kirki kar ya zamanto ga ka da suna na musulmi amma ɗabi'ar ka da mu'amalar ka daidai da ta wacce ba ta musulmi ba to duk randa rikici ya hada ka da shi taimakon da ya kamata ka samu daga gurin Allah, Allah sai ya jare taimako sai ya bakka da shi, in ya bi ka karfi ya faffasa ma baki wallahi shikenan iya abin da zai faru. Da haka wannan karatu ne ba dogon karatu za mu yi ba, ita kuma gwamnatin jihar Kaduna muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan abin da ta sa gaba akan shi, tunda mun ga wasu na rarrage gefe suna so su saka siyasa a ciki, Allah madaukakin sarki ya ba ta yin ikon adalci a ciki da kuma yin abin da yake shine ainihin wato daidai. Amma yana da kyau duk wanda yake musulmi ne yana kowane position ya sani kuma ya rike wannan kuma ya yadda duk abin da yake na wanda ba musulmi bane haƙƙi ne nasu ku ba su, mu ba ma goyen bayan dan mutum ba musulmi bane a rike masa haƙƙinsa, ba ma goyen bayan wannan. Amma kuma ku sani ku yadda ku aminta duk abin da zaka wanda ba musulmi ba zai taba yadda da kai ba wallahi. Allah ya faɗa yace la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma, duk wani alƙawari ko wata zumunta ba za su taba kiyaye maka ba in dai kana da imani. Yurdunakum bi afwahin wa ta'aba qulubuh, bakin su zai yi kokarin su ya yadda muku amma zuciyar su ba yadda za a yi ta yadda da ku. Kuma kaga duk wanda bai yadda da wannan magana ba sai dai shi ya ƙarya, amma Allah ya yi gaskiya. Dan wanda yake maganan nan shine waman asdaqu minallahi hadisa, waman asdaqu minallahi ila, wanda yake kowa gaskiyar zance shi yake yin ainihin wato wannan ainihin wato magana. Dan haka dole ne musulmi addini da suke su yi kokari gurin da yadda za su dauki mataki a zauna lafiya, kuma muna goyen bayan duk abin da zai kawo zaman lafiya. Amma ba mu yadda da mutane su su ci gaba da kullakulle da taka doka da kashe mutane ba, sannan ba tare da daukar mataki ba gobe kuma su gaba da harkokinsu. Wannan abu ne da ba zai kawo mu kowace jaha zaman lafiya ba, kuma ba zai kawo mu kowace kasa zaman lafiya ba. Wannan mu shine kiran da muke yi, Allah subhanahu wataala ya tsare mai tsare mana imanin mu, abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'll call it free.